Amurka ke kira sashen Hausa ke magana akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye ta gidajen radio masu zaman kansu, Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Niya, Nomad FM da kuma Dalal FM. Sai tashar mutum VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana za iya kama mu Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci na yau Litinin, 7 ga watan Oktobar shekara ta 2019. Yusuf Aliyu Harandani tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu. Amma kamun mu tsandana cikin shirin, ai ba mu kanin labarai.
To Yusuf, gwamnatin Amurka karkashin shugaba Trump ta ce Turkiya ba za ta fasa kai hari arewacin Syria ba. Haka nan kuma shugaban Amurka ya zargi kakakin majalisar dokokin kasar Nancy Pelosi da aikata munanan laifuka baya ga cin amanar kasa. Sai kuma hukumomin Iraki sun ci alwashin ladabtar da duk wani jami'in tsaro da ya kafa wato da yake ta haƙƙin masu zanga-zangar kin jinin gwamnati.
To kanin labaran kenan, idan aka saurare mu za a ji cikakkun labarai. Idan kuma muka koma bangaren rahotannin namu kuwa, wai kuwa ta wuce Najeriya ana iya cewa yawan al'ummarta na iya zama mata koma baya?
Ba ka yanda ba a cikin wannan juri na ilimi, kuma ita kanta kafin dole ne ta fahimci inda ta karkata.
To za ku ji ƙarin wannan bayani a wannan rahoto. Har yanzu dai matsalar garkuwa da dan neman kuɗin fansa a Najeriya yana ƙara zama ruwan dare, wanda yake ɗaukan wani sabon salo.
Daban dai aikin dan sanda ne na kare ran al'umma da kuma dukiyoyi.
Shi ma muna da cikakken wannan rahoto, daga bisani kuma za ku ji shirinmu na ilimi garkuwar ɗan adam. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da yammacin yau. Ga labaran duniyar dalla-dalla. Gwamnatin Trump ta bayyana cewa Turkiya za ta aiwatar da kudirin da ta ayyana na kai hari arewacin Syria, matakin da jami'an kurdawa karkashin mulkin demokradiyya suke cewa zai jawo koma baya a yakin da kungiyar nan ta Islamic State. Dakarun Amurka ba za su ba da wani tallafi ko sa hannu wajen kai wannan harin ba. Haka zalika, Amurka kasancewar Amurka ta gama da daular ISIS ba za ta ci gaba da kasancewa a yankin ba, a cewar fadar White House bayan wata tattaunawar wayar talho tsakanin shugaba Donald Trump da takwarar na Turkiya Recep Tayyip Erdogan. Turkiya ta dauki kungiyar kare jama'a wato People's Protection Unit a matsayin wani bangaren kungiyar ma'aikatan kurdawa mazauna Turkiya wanda take fafutukar neman yanci a yankin. Wato a yankin kudu maso gabashin Turkiya mafi yawan kurdawa. Amurka tana bambanta tsakanin kungiyar kare jama'a da kungiyar ma'aikatan kurdawa. Kazalika tana marawa bangaren na kare jama'a, wato tana marawa bangaren kungiyar kare jama'a baya, wacce ta firinjaye da na dakarun Syria Democratic Force baya ga yakin da wato a yakin da ake yi da kungiyar ISIS a Syria. Ministan harkokin wajen Turkiya Mevlut Çavuşoğlu ya ce Turkiya ta mara wa Syria baya wajen kare iyakokinta tun lokacin da aka fara rikici a kasar, kuma ba za ta fasa ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya zargi kakakin majalisar Amurka Nancy Pelosi da miyagun laifuka da tafka kurakurai da kuma cin amanar kasa, a yayin da mahukuntan majalisar da 'yan jam'iyyar Democrat suka firinjaye suke dada hura wuta akan kudirin su na bincike akan yiwuwar tsige shugaban kasa. irin kurakuran da Trump ya lissafo a sakon da ya rubuta a shafinsa na Twitter a yammacin jiya Lahadi, daidai suke da irin laifukan da kundin tsarin mulkin kasa ya ayyana wanda za a iya la'akari da su wajen tsige shugaban kasa daga karagar mulki. Za a ci gaba da binciken a wannan makon, inda ake sa ran kwamitocin leken asiri na harkokin waje da na ayyuka na musamman za su saurari bahasin wasu mukarraban gwamnati. Ana sa ran za su saurari bahasin jakadan Amurka a hadaddiyar kasashen Turai Gordon Sondland. A ranar Juma'a kuma za su saurari bahasin tsohon jakadan kasar Ukraine Marie Yovanovich wanda aka yi wa kiran yi. Kwamitin binciken na fadar White House yana da kumbai bayanan da suke bukata daga ofishin ma'aikatar Amurka, fadar gwamnatin kasar da kuma wurin lauyan Trump Rudy Giuliani. Hukumomin Iraki a yau Litini sun ci alwashin hukunta duk wani jami'in tsaro da ya keta haƙƙin masu zanga-zangar kinjirin gwamnati a wani mataki da yayi kama da dawo wato da yayi kama da kawo ƙarshen arangamar da ake yi. Jami'an soja suna kokarin janye dakarun su daga birnin Sadr mai makwabtaka da arewa maso gabashin Bagadaza. A cikin daren jiya kimanin mutane 13 aka kashe a wata arangamar da ta barke tsakanin jami'an tsaro da masu zanga-zanga. Daga lokacin da aka fara wannan zanga-zangar kimanin mako guda yanzu an kashe sama da mutane 100. A jiya Lahadi ne wani mai magana da yawun ministan harkokin cikin gidan kasar Iraki ya bayyana cewa mutane 6,107 ne suka yi rauni, daga cikin waɗannan adadi kuma 1,200 jami'an tsaro ne. Ya ce 8 daga cikin mamatan kuma jami'an tsaro ne. Masararo kada a sha'affa, kuna shan labaran daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Daga ƙarshe kuma, rashin tsaro da hare-hare akan masu gangamin siyasa ya tsorata al'ummar Mozambique yayin da zaben kasar da za a gudanar a ranar 15 ga wannan wata na Oktoba ke dada ƙaratowa. Duk da cewa ana kallon zaben a matsayin abu mai sauki tsakanin jam'iyyar Frelimo da ta dade tana mulki a kasar da kuma jam'iyyar Adawa ta Renamo, masu nazari sun ce akwai sarkakiya a cikin al'amarin zaben kasar da ke yankin Afirka ta Kudun. Manazarta sun damu da cewa zaben ka iya gazawa a fannoni guda biyu, na farkon shi shine tsaftar zabe, na biyu kuma shine zaman lafiya, abinda 'yan kasar suka dade suna kwadayin samu shekaru sama da 10 da tsintar kansu cikin rikici tsakanin gwamnatin kasar da 'yan tawaye. Duk da cewa an kulla wata yarjejeniyar zaman lafiya, 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama sun ce suna tsoro wannan yarjejeniya ba za ta daure ba.
To a gaida Aisha Mu'azu da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A duniyar rahotannin namu kuwa, a daidai lokacin da ake gudanar da taron tattalin arzikin ƙasa karo na 25, mai martaba sarkin Kano Alhaji Sunusi Lamido Sunusi na biyu ya gabatar da wata kasida da ke cewar yawan al'umman Najeriya na iya zama babbar matsala ga tattalin arzikin ƙasar, kasancewar ita ce ƙasa mafi ƙarfin tattalin arziki a nahiyar Afirka. Don fahimtar taya hakan zai iya zama matsala, na samu zantawa da Alhaji Yusha'u Aliyu, wani masani kuma mai sharhi akan harkokin tattalin arzikin ƙasa.
Ke na farko, kowane irin al'umma ne da yawanta akwai tasiri da za su iya samu na alfanu, akwai kuma tasiri da za su samu na rashin alfanu. Tasirin da za su samu na rashin alfanu ne na rashin yin amfani da abubuwan da kasan take da shi, saboda ba kowace ƙasa ne take da daman samu yawan jama'a irin na Najeriya ba. An ka tuna tun 1963 lokacin da aka yi ƙididdiga na farko bayan samun yanci, an samu sama da mutum miliyan 60, kuma aka yi ƙididdigan cewa bayan shekaru 10 za su iya zama kaza, bayan shekaru 20 za su zama kaza. Saboda haka ana sanar da cewa wannan yawan jama'a da Najeriya take da shi, ana sanar da kiyasin da ya za ta iya zama. Amma abin da aka samu shi ne tsare-tsaren da ake na tattalin arziki ba a bin shi da tsan-da-tsan ba, haka kuma dukiyar da ƙasar ta samar wadda waɗannan al'umma za su shiga samar ba a yi amfani da su ba. Shi yasa a yau ɗin ake maganan idan aka ci gaba da tafiya a haka, da irin yawan jama'ar da suke kasan da irin arzikin da suke kamawa da arzikin da kasar take da shi da kuma irin fadin da suke arziki ne da shi ba amfani da shi to idan ba amfani da shi ba za a iya samun matsala
akwai magana da ake yi wanda ya hada da cewar yanda ɗan kasar suke shige da fice ko kuma baki ke shiga kasar hakan ma na iya kawo matsala ga tattalin arziki ta ya wannan zai iya kawo ci baya ga tattalin arzikin Najeriya
to ko ta kasa dai a zamanin yanzu irin tattalin arzikin da ake da shi ana da kiyasin irin yawan jama'ar kasan bayan yawan jama'ar kasan ana da diddiga kuma na wani kashi ne suke yara wani kashi ne suke matasa wani kashi ne suke daidai da aiki wani kashi ne kuma suke shiga suka daina aiki to irin waɗannan idan tsari karin ba a samar da shi ba kuma ba a kula da irin al'ummomin da kan shigo kasar su fita ba wanda suna da yawan gaske wanda a zahirin gaske sun ɗauki ayyukan mutanen kasar kuma arzikin da suke samu ba sa barin shi a kasar suna fita da shi kasar to irin waɗannan abubuwa ne muke ganin aka in an san amfani da yanda alƙalimin tattalin arziki ke tafiya a duniya duk sanda ka samu irin wannan yanayi da ban tsari dukiyar kasa ana samar da shi kuma an ɗauki aiki mutanen kasar kuma ana fita da dukiya to kasar za ta ci gaba da dukiya su tana karuwa da yawan jama'a kuma amma matsalolin da za su cika buɗewa saboda rage aiki ne yana haifar da fitintini daban-daban.
Duk jawaban da shi mai martaba sarkin Kano ya yi ya kawo magana cewar za a iya samun watan zaman lafiya mai ɗaurewa da kuma tsaro na ƙasa muddin idan an yi amfani da yawan da Najeriya take da shi ta hanyar da ya dace. To ta wani hanya ne kake ganin ya kamata a ce yawan Najeriya ya amfanar da ƙasar har da ma ƙasashe makota?
Farko shi ne ilimi duk kasar da ya kasance ba su duk tsari na ilimi to wannan kasar tana za ta fuskanci haɗari lokacin da al'umma ta samu ilimi lokacin da kansu mutanen za su neman ma kansu inda ya dace su nema a tattalin arziki saboda wanda yake da ilimin alkur'ani zai je inda alkur'ani yake wanda yake da ilimin kimiyya zai je inda kimiyya take wanda yake da ilimin gona zai je inda gona take saboda haka akwai ayyuka ba a kan gwamnati ba gwamnati tarayya kaɗai ba ya shafi har da attajirai da manya-manyan kamfanoni dole ne a saka su saboda a ƙarshe su ne za su amfana ilimin da aka samar a cikin ƙasa na ɗaya kenan na biyu kuma dole a samar da tsari za a taimaka ma matasa ɗin da kuma iyayen waɗannan yara su samu makaranta ɗin in ba waɗannan tsare-tsare to ba ta yanda za a cimma wannan buri na ilimi sannan kuma ita kanta ƙasar dole ne ta fahimci inda ta karkata kamar misali akwai shirye-shirye da gwamnati tarayya ta ƙirƙiro wanda ake cewa special economic zones wato kowane yanki da irin kwarewarsa na tattalin arziki to dole a zo a gina tattalin arzikin waje-waje kamar misali in ka ɗauki noman nan a kan aiki tabin a daina shigo da abinci a yi abinci da zai hana a shigo da abinci a yi kuma ma'aikacin da za su sarrafa abinci ya zama na duk abin da ake sarrafa da wani abin ana sarrafa su to kaga idan aka yi tsare-tsare na tsare-tsaren ayyukan yi samar da sabon arziki da kuma samar da ilimi to wannan zai taimaki tattalin arzikin kasa wanda kuma zai taimaki kiyasin kasa haka kuma a siyasar kasa din dole a zama ana ilimantar da mutane a kan irin siyasar da a yi ake gina kasa da shi ba wai siyasa ta kabilanci ko siyasa ta addini ko kuma siyasa ta ubangida gida ba.
Ubangida na da za ka ɗauki zance na a radon Allah da ka haihu.
To a gaida Alhaji Yusha'u Aliyu wani masani a harkar tattalin arzikin ƙasa. Hukumomi a Najeriya na ci gaba da ikirarin murƙushe masu kama mutane don yin garkuwa da su da neman kuɗin fansa. Amma har ya zuwa yau ana iya cewa wannan matsalar tana ƙara ɗaukan sabon salo. Ibrahim Abdulaziz ya haɗa mana rahoto a kan wannan.
Kamar yadda rahotanni da kuma al'umman na gurin da ke kan iyakan Najeriya da kamar suka tabbatar wasu mindiga ne da ake kyautata zaton cewa masu garkuwa da jama'a ne suka yi awon gaba da wasu manoma da kuma waɗanda suka je duba dabbobinsu wanda kawo yanzu ba san inda ake da waɗanda aka sace ba da yake tabbatar da akwai lamarin. Kakakin rundunar 'yan sannan jihar Adamawa Delphis Lamayya Hangroje ya ce tuni aka baza komar farautar 'yan bindigan da suka sace waɗannan mutane.
Suka haɗu da wasu muggan mutane suna ɗauke da binjikoki inda sai suka ɗibe su gaba ɗaya suka tafi da su. To daga baya sai suka saki mutum ɗaya ya dawo domin irin ya kawo labari ma jama'a kan ba wa'annan sun riga yin garkuwa da su an tafi da su. Shi ne mai girman kwamishina a zage ya ji labari ya ba da umarni akan nemi yaƙi kan 'yan banga domin ya shiga daji.
Wannan matsalar ta sace jama'a domin neman kuɗin fansa yanzu haka mana neman gagarin kundila a Najeriya. Lamarin da ya sa hukumomin tsaro hada kai da shugabannin kungiyoyin sa kai ciki hada na Fulani makiyaya irin su Mai Ta'ala da Tabitar Fulako. To sai dai kuma yayin da wasu ma ke taimakawa, yanzu haka wata sabata kunno inda ƴan bindigan kan biyo shugabannin kungiyoyin Fulani har gida suna kashewa kamar wanda ya faru cikin kwanakin nan. Inda aka kashe wani fitaccen ɗan sa kai kuma shugaban kungiyar Tabitar Fulako na jihar Adama Alhaji Abdu Bali Muhammad Jikabuba da ke zama kakakin kungiyar Mai Ta'ala a jihar Adamawan ya ce duk da kisan da ake wa shugabannin su yanzu haka ba wani kulawa da iyalan wanda aka kashe ke samu daga hukumomi batun da ya ce yanzu haka jikinsu ya soma yin sanyi.
Lallai alal haƙiƙa mu a jihar Adamawa kungiyoyin a ƙarƙashin shugabancin da muke jagoranta na Mai Ta'ala da Tabitar Fulako na jihar Adamawa gaskiya ba mu ji daɗi ba duk a cikin watanni uku nan muna baƙin ciki matuƙa bisa ga da ake ɗaukan rayukan shugabannin mu ɗaiɗai bisa ɗaiɗai don abun yanzu gaskiya yana so ya kashe mana gwiwa kuma duk abubuwan nan da ya faru wallahi ba matakin tsaro da gwamnati yakan ba mu haɗin kai ko kuma a tsaya a tabbatar an yi bincike domin a samu yanayin wannan abubuwan ko kuma a tabbatar an yi wani abu ba mu ji daɗi ba.
To ya koshin ma akwai tallafi da ake baiwa iyalan waɗanda ake kashewa. Haila yau dai ga kakakin kungiyar ta Mai Ta'ala.
Bai babu taimakon da muke samu a hannun gwamnati. Kai hatta sadakan bakwai a samu dai ko dan wani tallafi da gwamnati za ta tallafa ma ko gwamnatin karamar hukuma ko na gunduma yadda za a bada taimako ga wa'annan iyalen wa'anda abubuwan nan yake faruwa da su wallahi babu.
To wai ko ne matakai hukumomin tsaro ke dauka kan irin barazanar da ake wa 'yan sa kai a yanzu? Haila yau ga kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa Suleiman Guroje.
Aikin dan sanda ne na kare ran al'umma da kuma dukiyoyin su. Sannan kuma ba mu rundunar 'yan sanda na jihar Adamawa ba su yi ƙasa a gwiwa ba domin tabbatar sun kawo ƙarshen wannan al'amari. Domin tabbatar ma mutane cewa akwai matakai na kwarai da gaskiya da rundunar ta ɗauka yanzu haka ma mun riga mun shirya za mu ba da kyauta ta musamman ga duk wanda zai iya taimaka mana da irin bayanai domin mu gane waɗanda suke koye suke aikata irin wa'annan abubuwa domin mu tabbatar mun kama su. Na biyu kuma yanzu mun sake ɗaukan wani matakai domin sake tsalo mu zanna da shugabannin kungiyoyi da shugabannin addinai domin mu haɗa kai yadda za mu yi mu kwato al'umman jihar Adamawa ɗincinsu ga duk wanda ya yunkuro zai musu barazana da rayuwarsu.
Kakakin 'yan sandan jihar Adamawa kenan Suleiman Guroje. Kuma koma da menene yanzu ku an zura ido a gari matakin da za a ke ɗaukan. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdul Aziz tare da fatar Allah ya kawo mana maganin wannan matsala. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan adam
can hakika ba da tangarda ba.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Muna fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Idan har masu sauraro na biye da shirin Sau da Ƙafa, in ba a manta ba, a makon da ya gabata Farfesa Suleiman Iliyasu Bagwaro, shugaban hukumar Tetfon, ya yi bayani akan wasu daga cikin aikace-aikace da hukumar ke yi a makarantun gaba da sakandare a ɗaukacin Najeriya. Yau za mu ji ta bakin nashi akan wasu ƙorafe-ƙorafe da masana ke yi akan yadda hukumar ke gudanar da aikace-aikacenta.
Mun gane sai da ilimi aka arziki mutane ganin duniya da gobe kiyama.
Fatan mu kenan cewa duk wasu sauran wuraren da muke yi akwai wasu abubuwa da yawa wanda ma a kwanan da muka tashi mu yi domin mu nuna cewa an yi ci gaba amma kuma muna so ma a kara ci gaba.
To a masu sharhi musamman harkar siyasa da kuma harkar da ta shafi bangaren ilimi a Najeriya suna korafe-korafe ko koke-koke na cewar adadin kuɗaɗen da ake warewa don ainihin waɗannan jami'o'i ko kuma waɗannan makarantu a adadin kuɗin ba sa kaiwa ga adadin ayyukan da ake aiwatarwa. Wanda har suke bada misali kamar a jami'o'i an ware kuɗi sama da naira miliyan 785 farkon wannan shekarar wanda aka ce za a aiki a jami'o'i. Kana kuma akwai kusan sama da naira miliyan 336 wanda aka ce za a aiki ne kawai a kwalejojin kimiyya da fasaha. Hasali kuma akwai
miliyan 510 wanda kuma aka ce na aiki ne kawai a kwalejojin horas da malamai suna ganin cewa waɗansu ayyukan da ake cewa ana yi koko an yi ba su kai na adadin waɗannan makudan zunzurutun kudaden ba menene gaskiya dangane da haka
ba matsala bayani mutane suke bukata su ji bayanin ku ɗaya take muna da kaida ba wai kawai muka tashi duk randa muka tashi muka ce misali jami'oyi sun sami miliyan 700 ba wai za a je bane a zuba kudin a bankunan su ba ma yi sai an shimfida kaida na yadda za a aishi kudin nan kuma an sa kudin nan akwai procedure me kuke so ku yi da kudi sai kun gaya mana yawa kudin nan kuma za a duba nan ka kawo mana misali a ce jami'a ko da ta wani bangare dai aka san nan ko polytechnic ko college of education kun ce kuna so ku gina misali akwai gidan karatu na miliyan 500 guda daya kenan misali ya kamata muna da ma'aikata wanda sun kware a wannan bangare yawa muna da architect muna da engineers muna da sauransu me za a zo da zane zanen nan ta kayatar ba ta kayatar ba sai an duba an zo kuma akwai abin da ake kira BOQ ko ba haka ba a case ta nawa ne ya kama don ba za a zo nan kawai ka ce mana za ka yi gini watakila ya kamata ba zai wuce miliyan 200 ba ka je ka sa duk biliyan 2 shikenan sai mun tashi za mu ba kuɗi to ba za a yi haka ba dole mu kare kuɗin jama'a to yana cikin dalilan da muna bin wannan kaida shi yasa ba da sauri ba kawai kai zato domin mun je mun ce ga miliyan haka sai mun kudi amma akwai waɗanda kuma suna aikin gaskiya duk abin da suka fara kawo ma in ka duba zaka samu cewa ba matsala amma wallahi akwai waɗanda suke sai mutun yayi mamaki wasu abubuwa da zasu zo su kawo to mu kuwa ba za mu sake musu kudi ba kaida ba
to in na fahimce ka kana nufin kenar duk wannan kudade da ake ware ma waɗannan makarantu kuna bibiyar yadda aka kashe su da tabbatar da cewa kudaden nan an kashe su akan kaidojin da aka sa ko akwai wani abu kuma da kan biyo baya
ai ba wani abu shine ma na gama fadi shine muna da kaidan mu ai wannan kudin jama'a ne ba da mu so mutun ya zo ya kariya kawai ya tafi mun mika maka kudi ya je almabazuranci da shi ba ba za mu bar wannan ba shi yasa muna da kaida kuma mun sani cewa akwai da yawa wanda muka yi bincike bayan da ma mun ba mutane kudi wasu suka yi suna ketare doka ta wasu hanyoyi daban-daban to barin tabbatar ma dawowa na da na zo ma muka lura cewa so da yawa in ka je wasu makanti zaka ga gine-gine wanda bai kayatar ba in an ce ma mutum an kashe kudi haka sai ka ce bai yi ba muna so mu ga cewa kwalliya ta biya kudin sabulu haka dai to dan haka muna da haki na jama'a a wuyanmu kuma muna sane da cewa gwamnati ma tana kallon mu me zamu yi da so shi yasa a gaskiya mu da kanmu anan ma akwai inda in tabbatar ma cewa wanda suka yi ko su yi wani hanyar dauke wani kudi wanda ya kamata ma wani project a zuba a kai ma wani project wannan ta ketare doka akwai wadanda an kai su mu hukunta su yawa kuma na bincike ma sun kama wasu kuma ana kan bincike muna da irin su da yawa amma barin tabbatar ma da cewa muna da kuma makaranti da yawa wanda muna gadara da su yau barin fadi wani abu na taba lokacin da na fara 2014 zuwa 2016 na ba wasu makaranti kudi na akwai ɗaya da 10 units na professorial quarters misali a University of Maiduguri da muka yi na ba su kudi mun sake masu kudi bayan wata 12 mun je mun commissioning a cikin wata 12 mun commissioning akwai wanda ma muka yi kamar National Open University nasu ma wata 11 ne National Open University wanda take Abuja yau aida headquarters din a Lagos ne 2016 kwa an hada yau mutun yaje gani a cikin wata 11 muka yi wannan kuma muna da wurare makaranti da yawa wanda zan ci gaban yin ta ambace su mutun ya zaga dan yau in ka je Lagos misali gini mafi tsayi a makaranti na gaba da secondary a jihar Lagos ai tana Yaba Polytechnic ne kuma ginin third tranche
masu sauraro iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu ma a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin yanzu a madadin bakon namu Farfesa Suleiman Ilyas Bagoro shugaban hukumar Tachfan ta Najeriya da kuma sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku sai wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham nine naku kamar kullun Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi da fatan a huta lafiya bissalam
amma da mata don mazanni cewa
har yanzu dai masu saurare kada a shafa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogon mu a nan birnin Washington gundumar Columbia na cewa karfe 11:25 na safe yanzu kuma ga ra'ayoyin masu saurare da kuke aika mana ta hanyar sakon email
ayin sakonmu na farko hadin gwiwa ne da ya fito daga Zainab Musa Wada da Aisha Musa Wada suka ce assalamu alaikum VOA Hausa Allahu akbar ga harharan ƴan kungiyar Boko Haram ga harharan ƴan bindiga ga sace-sacen mutane domin neman kudin fansa to da wanne zamu ji muna addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan matsaloli amin sakonmu na gaba shi ma hadin gwiwa ne da ya fito daga Bako Umar Kandilwa da Musa Maina Kandilwa suka ce assalamu sashen Hausa dan Allah ku isar mana sakonmu zuwa ga shugabannin mu na Afrika shugabannin da ke kan mulki musamman ma waɗanda wa'adin su sun kusa kammaluwa da fatan wannan taro da ake yi a birnin Yamai ya kawo masu darasi mai kyau kamar yadda suka miƙa mulki ga zababbun shugabannin Salim Alim kuma ku miƙa Salim Alim muna musu fatan alheri Allah ya sa a yi taron lafiya mun gode sashen Hausa da fatan alheri gare ku baki daya to amin mu ma mun gode sai kuma sakon da ya fito daga Hafiz Balarabe yace tabbas ikrarin da tsohon Prime Minister Britaniya yayi akan yadda suka nemi taimakawar Najeriya wajen kubutar da ƴan matan Chibok tsohon shugaba Jonathan yake amincewa wani batu da ba gaskiya ne domin kuwa al'umman Najeriya ba mu san da haka ba sai kuma sakonmu na ƙarshe wanda ya fito daga Alhaji Abbas Baffatalede yace yau ne ranar da kotun ƙarar zaben gwamnatin jihar Bauchi wanda dan takarar jami'ar APC yake kalubalantar samun nasarar kan dan takarar jami'ar PDP a jihar Bauchi za ta yanke hukunci da fatan kotu za ta yi adalci ga bangarorin biyu domin kawo zaman lafiya a daukacin jihar to jama'a ku ci gaba da aika mana sakonninku da ra'ayoyinku godiya muke yi ku huta lafiya
Kwa gaida Binta Yaro da wasiƙun masu saurare yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice
Gwamnatin Trump ya bayyana cewa Turkiya za ta aiwatar da kudirin da ta ayyana na kai hari arewacin Syria matakin da jami'an kurdawan karkashin mulkin demokradiyya suka ce zai jawo koma baya a yakin da kungiyar da Islamic State Dakarun Amurka ba za su ba da wani tallafi ba wajen kai wannan hari. Haka zalika kasancewar Amurka ta gama da daular ISIS ba za ta ci gaba da kasancewa a yankin ba a cewar fadar White House bayan wata tattaunawar wayar talho tsakanin shugaba Donald Trump da takwarar aikinsa na Turkiya Recep Tayyip Erdogan. Shugaban Amurka Donald Trump ya zargi kakakin majalisar Amurka Nancy Pelosi da miyagun laifuka da tafka kurakurai da kuma cin amanar ƙasa a yayin da mahukuntan majalisar da 'yan jam'iyyar Democrat suka firinjaye suke dada hura wuta akan kudurinsu na bincike akan yiwuwar tsige shugaba Donald Trump. Irin kurakuran da Trump ya lissafa a sakonsa da ya rubuta a shafin Twitter a yammacin jiya Lahadi daidai suke da irin laifukan da kundin tsarin mulkin ƙasa ya ayyana wanda za a iya la'akari da su wajen tsige shugaban ƙasa daga karagar mulki.
To ma sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan yammaci naku. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima za ku ji mu dauke da wani shiri. Za kuma mu ba ku dama ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shine shin ana iya cewa yawan al'umman Najeriya bai amfane ta ba kamar yadda sarkin Kano Sunusi Lami da Sunusi ya ce yanzu a madadin wadda ta taya ni gabatar da shirin Aisha Mu'azu sai wadda ta shirya ta kuma ba da umarni Julie Lazarus Gresham da kuma injiniyar tamu ta wannan lokaci Zainab Abdullahi ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku huta lafiya amma kada ku yi nisa ga shirin yau da gobe